إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأنا مسلمي مسوى يا سنة من زن الله صلى الله عليه وسلم أموك هتودكو أولا مسلا شيمي البركة إنا قيد قوة بيكي نم da wanda sautin mu zai je masa da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da shi cikin ikon Allah a yau din nan juma'a bayan yini mai albarka ta 20 da daya aka ne ko 20 daidai ga watan Jumadal Akhirah shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine 13 ga watan daya na shekara ta 2023 miladiya Allah ya hada ni da ku a garin Mumbi wannan gari da na dade ina kaunar sa ina kuma kaunar ma abotan sa wannan shine karon farko na ziyara ta zuwa garin Mumbi a wannan jiha mai albarka ta Adamawa anan arewa maso gabashin Najeriya wannan gari da Allah ya albarkace shi da al'umma kuma Allah ya albarkace shi da arziki ɗaya daga cikin manya-manyan birane waɗanda suke ke da muhimmanci a harkar kasuwanci ba kawai a Najeriya ba har a wani yanki mai yawa daga yankunan yammacin Afirka musamman kasashe da suke da makwabtaka da tabkin Chadi wannan gari da Allah ya sa yake kusa da bakin gaba ta Najeriya da kasar Kamaru wanda daga inda nake zaunan nan ba zai wuce da muhimmanci mai yawa amma kash da yawa daga cikin 'yan siyasa da masu mulki suna ci da gumin ma'abota wannan gari su yi takara su ci zaɓe amma su manta da ku wajen yi muku hanya Allah ya kawo gwamnatin da za ta cika muku alkawari, na tabbatar kowace gwamnati babu wani campaign da za a yi face sai an tabo za a yi muku hanya. Amma ya kamata ku rika gaya wa gwamnatoci da 'yan siyasa an dade ana ruwa kasa tana shanyewa. Abu na farko da ya kamata a ce a fara yi wa wannan babban gari shine ya zama yana da tagwayen tituna daga nan har zuwa birnin Yola, sannan daga nan har zuwa ka fita daga Najeriya ka shiga Kamaru. Dukan wata hada-hada ta dabbobi da abinci da kayan masarufi da ake hada-hadarsu a wannan yanki, wannan gari na Mubi yana ɗaya daga cikin manyan cibiyoyi da dole sai sun biyo ta nan kun shafa su kafin su fita ko su shiga. Haka ya kamata a ce dukan wani abu na alkhairi ku fara tsana shi kafin waɗansu. Allah ya ƙara alkhairi da albarka a wannan gari na Mubi. Allah ya ƙara ci gaban ilimi na addinin musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan gari. Ina godiya matuƙa da abokaina da 'yan uwana almajirai a cikin harkar da'awa da kuma illahirin al'umma da nake gani a gabana da waɗanda suka yi dandazo a kan hanya suka yi haƙuri suna jimirin sauraron isowarmu. Wannan tarba da kuka yi mana Allah ya ƙara ƙauna a kan tafarkin sa tsakaninmu da ku. Allah Ubangiji ya ƙara tabbatar da mu a kan alkhairi har zuwa ƙarshen rayuwarmu. Wannan addini namu da a kansa muke ƙaunar juna, wannan sunna tamu da a kan aƙidarta muke son juna, muke karanta da koyo a tsakanin juna. Allah ya ƙara tabbatar da mu a kanta. Nasihata a gare mu, Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin Alƙur'ani, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الله يأتي أتكلم أن آية يقول أبيه نسورة يونس عليه السلام. Hakika waɗanda ba sa fatar haɗuwa da Allah saboda ba su yi abin da ya dace da guzurin haɗuwa da Allah ba, kuma suka yardar wa kansu zaɓin rayuwar duniya, kuma suka ji sun nitsu da rayuwar duniyar, kuma waɗannan waɗanda su ne marafkana da suka rabu da ayoyinmu, to waɗannan makomarsu ita ce wuta sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa. Abinda waɗannan ayoyi biyu ke ce mana shine duk wanda rayuwarsa ta zama duniya kawai ta sani da neman duniya, duk wanda ya gina rayuwarsa ta duniya da jin daɗinsa da nitsuwarsa a kan al’amuran duniya kawai, ba ruwansa da ayoyin Allah wajen neman saninsu da yin aiki da su, to wannan shi ne ɗan wuta idan kana nema ba sai ka tambaya ba. Allah ya ce ula'ika, irin waɗannan waɗanda suka gamsu da duniya kaɗai, suka nitsu da ita, ba ruwansu da neman sanin addini, kuma ba ruwansu da aiki da addini, waɗanda suka ajiye asalin manufar da ta sa suka shigo duniyar, suka ɗauki wata manufar ta daban, to Allah ya ce waɗannan su ne ‘yan wuta.
abinda yasa suka zama ƴan wuta shine aikin da suka rika yi na duniya zalla suka manta da aikin lahira. Abu mai muhimmanci a cikin wannan aya da nake so zance na ya maida hankali akai shine walladina hum an ayatina ghafilun, waɗanda ba ruwansu da ayoyin Allah. Neman ilimin ayoyin Allah da sanin hukunce-hukuncen Allah da dokokinsa da yadda ake bauta masa da kuma yin aiki da ayoyin Allah ɗin gwargwadon abin da aka sani a aikata shi kuma a karantar da waɗansu don su yi aiki da shi, wannan shi ne manufar zuwanmu duniya. Duk wanda ya bar shi ya zama duniyar da ruɗinta da ya gani a ciki, ya bar manufar zuwansa duniyar, ya shagaltar da kansa a kan duniyar kaɗai kuma ya ji ya nutsu da ita, to wannan ya zo duniya ne a matsayin transit ɗinsa na zuwa wuta. Ya fito daga babu zai koma banza. Duk wanda ya rayu a duniyan nan bai damu da harkar rayuwar da za ta zo bayan duniya ba, to bai ci moriyar rayuwarsa a duniya ba, kuma ya yi asarar zuwa duniya. Mahaifiyarsa ta sha wahalar banza ta naƙuda, ubansa ya sha wahalar banza na ciyarwa da tufatarwa da makaranta, ‘ya’yansa sun sha wahalar banza na biyayya da gaisuwar safe da mareci, matarsa ta sha wahalar banza na ɗaukan ƙato. Irin waɗannan mutane waɗanda za ka gansu idan ana wa’azi ba sa sauraro, idan ana karatu ba sa koya, idan ana nasiha ba sa ji, idan ana aiki ba sa aikatawa, duk wata harka ta lahira ku bar shi shigo, duk wata harka ta lahira ba ruwansu da ita, to Allah ya ce waɗannan su ne ‘yan wuta. Ta yaya za mu yi mu kauce wa zama ‘yan wuta? Bisa ga hasken wannan aya shi ne mu koyi sanin addinin Musulunci kuma mu yi aiki da abin da muka sani. Na faɗi wannan ne saboda wannan garin naku kowane gari da munasabar abin da ya dace da shi. Wannan gari naku gari ne na ‘yan kasuwa, kuma wannan gari naku gari ne na ‘yan boko, kuma wannan gari naku gari ne na wayewa. To ina so ku sani babu wayewa sai wayewar addinin Musulunci. Kuma duk wayewar mutum akan duniya idan bai waye akan lahira ba, wallahi ba ƙauye ne. Kuma duk dukiyar mutum da kuɗinsa idan bai yi amfani da shi wajen sayan lahira ba, wallahi matsiyaci ne, kuma wanda ya fi kowane matsiyaci tsiya. Duk wanda ya yi ƙoƙarin amfani da dukiyarsa inda za ka yi amfani da dukiyarka wajen gina lahirar da dama ba a je ba, kuma ba kuma ya san manufar zuwa duniya. Amma tun kafin ka zo duniya ake gini, kuma duk abin da ka gina a kan duniya ba za ka gama gini ba, wani ma zai zo ya gina. Kuma duk abin da a duniya na waɗanda suka yi suka tafi suka bari ne, galibin titin da kake hawa kafin ka hau shi waɗansu sun hau, kuma yanzu titin ya hau kansu. Idan ka yarda daga cikinsu waɗanda titin kaɗai suka gina da benayen kaɗai suka gina, ba su gina lahira ba, kuma suka bar ginin a sama su kuma suna ƙasa, kai irin nasu, wallahi za ka yi asara kai kururuwar da mutanen duniya ba ma za su ji kana yi ba duk waɗanda suka yi rayuwar banza a duniya suka mutu suna ta kururuwa a abinda ya same su sai ya same ka wannan gari da sauran garuruwa da Allah ya musu baiwa ta mawadata masu arziki Allah ya musu baiwa ta wayayyu akan harkar duniya ya kamata su farfado su gane cewa Allah ya ba su wayewar duniya ne domin su zama wayayyu a lahira wannan kokwaluwar tamu da Allah ya bamu ita Allah bai bamu ita saboda kawai mu nemi ilimin duniya ba Allah ya bamu ita ne saboda mu nemi ilimin lahira amma a matsayin ribar kafa sai mu nemi ilimin duniya mu ci duniyar saboda a duniya ake neman lahira amma dukkan abin da zaka amfana na ilimi a nan duniyar zaka amfana da shi ne zuwa shekara 100 idan kayi sa'a bayan ka mutu kuma sai ka shekara 100 nawa dubu nawa miliyan nawa akwai iyaka daga an mutu fa an fara wata irin rayuwa kenan sabuwa da idan aka tashi a cikin ta ba za a sake mutuwa ba har abada don haka ta yaya zaka yi asarar shekara 100 ka a duniya baka yi wa kanka tanadin shekara dubu miliyan biliyan trillion da shekaru marasa adadi ba wanda za a yi a lahira bayan an mutu wayayyen lahira shine asalin hakikanin wayayyen duniya amma wayayyen duniya kadai ba kauyen lahira wannan shine kidahumi wanda yazo a banza kuma zai tafi a banza neman ilimin addinin musulunci da sanadiyar irin sa yanzu muka taru a nan ka dubi bayin Allah iya ganin ka waɗansu suna ta waje waɗansu suna hango ni ina hango su waɗansu ba ta hango ni ba na hango su saboda cinkoson mutane duk akan albarkar ilimin addinin musulunci ku da Allah ya sa kuka waye a haka wani wanda bai gane daɗin wannan harka ta koyon ilimin addini ba wallahi yana ganin ku kawayawa ne amma wane ne hakikanin ba kauye a cikin ku da shi shine mutumin da ya zama abun tausayi wanda bai ma san me yazo yi a duniya ba kamar kai ne fa ana taro kana ta ture mutane sai ka shiga kamar yadda Alhaji Mustafa yake ta kokari zai shigo dazu sai kana ta ture mutane zaka shigo zaka ce idan zaka je kace me ake yi ne kana ta ture ture kuma kawai baka san me kace yi ba to wannan shine ba kauyen lahira wanda yazo duniya amma bai san me yazo yi ba irin rayuwa ta kafirai kenan wallazina kafaru ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am kafirai suna ci suna jin dadi kamar yadda dabbobi suke yi sai dai bambancin su da dabbobi shine su wannaru maswal lahum su makoman su wuta ne dabbobi wuta za su je shi yasa gara rayuwar dabba akan rayuwar wanda bai san manufar zuwa duniya ba yana ganin kawawa shi kuma garama akuyar gidanku a kansa shi yasa Allah madaukakin sarki yace wallazina hum an ayatina ghafilun duk waɗanda suka rafkana akan ayoyin Allah idan an karanta masa ayar Allah ba zai nusu ba idan an yi masa wa'azi da ayar Allah ba zai saurara ba idan kuma an ce masa ya ji tsoron Allah sai ya ƙara jin girman kai wannan dan rakiya ne a duniya ya zo a banza zai tafi a banza Allah madaukakin sarki ya wajabta mana neman ilimin addini da kuma yin aiki da shi musamman wannan kuma mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama taken mu shine ummatu iqra al'umar mu ita ce al'umar farkon wahayin mu shine mu yi karatu kafin Allah ya ce mana ni ne ubangiji ku bauta mun sai da Allah ya ce ku yi karatu domin ku sanni ku da kanku za ku bauta mun ai wahayin annabi Musa alaihi salam farkon sa shine innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri ni ne Allah sai da Allah ya gaya masa shi waye amma wahayin Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko shine iqra bismi rabbik alladhi khalaq yi karatu da sunan ubangijinka in kai karatun zaka san rabbuka alladhi khalaq nan ne zaka gane manufar halittarka nan ne zaka gane manufar da ta sa aka tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma zaka gane manufar da ta sa aka baka tukuicin zama cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine al'umar kai karatu yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo a ce masa kai karatu a ci gaba da karantar da shi na shekara 23 kuma ya tattara nasa ina sai ya bar duniya ya koma wurin wanda ya aiko shi kai kuma ka koma baka san komai cikin abin da yazo da shi ya karantar ba kuma ka koma wurin ubangijin sa kace ka zo me ka zo shiga aljanna ai shine mai wani mai wa'azi yace irin wannan an tashe ka a kiyama kai kanka zaka ce a nuna mun hanyar wuta kaje Allah ka sa mu zama wayayyu a addini amin wanda ya waye a addini ta hanyar koyon karatun addini idan ana karatun addini yana jin dadi yana jin nutsuwa kuma kullum idan ya ga wanda ya fi shi ilimi yana fatar Allah ya sa ya kamo wancan ya fi shi kuma babu ilimin da yake ji yana so yake jin ƙarin nutsuwa da shi kamar idan ya ƙara sanin Allah ya ƙara sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ilimi shine kadai ilimin da za a tambaye ka idan aka haƙa ƙasa aka danna ka a ciki aka kawo ƙasa aka rufe aka watse aka barka mala'iku idan suka zo ba za su tambaye ka ka kawo sibinka a gani ba ba za su tambaye ka waye babanka kai dan waye kai dan wace unguwa me da me ka iya me ka kware a kai wannan tambayar da aka ce ikra bismi rabbika shi za a tambaye ka wane ne ubangijinka da aka ce kai karatu a kan shi wane ne annabin da aka turo maka menene addinin da yazo maka da shi waɗannan tambayoyi wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa duk wanda ya yarda aka haƙa rami aka sa shi aka rufe aka tafi aka bar shi bai koye su ba wallahi wannan ya shiga uku shine walladhina hum an ayatina ghafilun waɗanda ba ruwan su da ayoyin mu ayoyin Allah su suke gaya maka wane ne Allah ayoyin Allah su suke gaya maka menene addinin Allah ayoyin Allah su suke gaya maka wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kar mu rafkana ga barin neman sanin ayoyin Allah Allah madaukakin sarki yace dangane da neman ilimin addini yace wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون هلا يجي كوياكي أكيي نتوكا ككلمر الله دسونا جهادي كرما لما يسو تبي ما سكرا تروى سزونا أجدا سيبن تكي سنمي إلمي دا don su karantar da na baya waɗanda suka fita su je su yi jihadi da ƙarfi waɗannan kuma su yi jihadi da ƙwaƙwalwa saboda ba a yin jihadi na ƙarfi zalla a bar jihadi da ƙwaƙwalwa Allah ya ce falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun Allah ya ce kar a fita gaba daya waɗansu su zauna li yatafaqahu fi din su su ƙara neman bincike na sanin addini walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim kuma saboda su ci gaba da gargadi da karantar da mutanen su idan sun koma zuwa gare su la'allahum yahdaru saboda ba a bautawa Allah sai da ilimi al-imam al-qurtubi Allah ya masa rahama a tafsirin wannan aya yace wannan aya ita ce tushe da take nuna maka neman ilimin addinin musulunci wajibi ne da Allah yace ya dauke wa malamai da za su karantar su ba sai sun je jihadi ba saboda muhimmancin karantarwa inda ba don wajibi bane da yafi muhimmanci ba za a dauke wa mutum wajibi ba na fita Allah yace infiru khifafan wa thiqalan wajahidu gaba ɗayan ku fita ƙonku da ƙwarƙwatar ku amma masu karantarwa kar su fita saboda muhimmancin ilimi kuma ilimin addinin musulunci ba ya zama wajibi bane a kaina ni dalibi ko akan wani dalibi na ko akan wani malami na a'a ilimin addinin musulunci wajibi ne akan mu gaba ɗayan mu idan mu musulmi ne lokacin da Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama iqra lokacin shi dalibi ne bai ma fara karatun ba lokacin da aka gaya masa wannan yana wani yanayi ne da Allah ya kira yanayin da suna ma kunta tadri mal kitab walal iman bai ma san menene littafi ba bai san menene karatu ba bai san ma menene imani ba amma aka ce ka fara karatu kai da ka san menene imani an haife ka a musulunci yanzu shekaranka 20 kai kuma har yanzu baka san komai ba ka je ka tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce kana so ya cece ka kuma baka san Allah ba baka san shi annabi ba baka san addinin musulunci baka ce ya cece ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da Ibn Majah ya rawaito hadisi ne mai kyau hadisi ne daga Anas dan Malik yace talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi babu wani musulmi da za a dauke masa kuma neman ilimin addinin musulunci yana da mataki biyu mataki na farko dole kowa sai yayi mataki na biyu kuma sai waɗanda Allah ya dora musu sauran kuma an dauke musu mataki na farko shine wato ilimin da yake ala almartabati alayniya wanda yake martaban kan mutum kai kanka martaba ta biyu shine ala almartabati alkifaiya ata da kansa wani idan ya sani ba zai zama a madadin wani ba ana dauke wa wani ilimin sanin sallah ana dauke wa wani idan ka iya tsarki wani ba sai ya iya ba naka ya ishe ku azumi fa zakafa haji fa idan zaka je hukuncin Allah na menene haram menene halal wani yana dauke wa wani waɗannan abubuwa da ba a bautawa Allah sai da su to dole ka ne sai ka san su ballantana kuma wanda yafi komai muhimmanci shine sanin wane ne Allah la ilaha illallah sanin wane ne manzon Allah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama dole ne kowane musulmi sai ya san ilimin aqida ka san tauhidi yaya ake kadaita Allah yaya girman Allah yake menene abinda Allah yake banta da su daga ayyuka da siffofi waɗanda ba a jingina wa kowa su sai shi kadai wannan wajibi ne kowane musulmi ya sani sannan kowa wajibi ne ya san wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene darajarsa da haƙƙin sa akan mu yaya ake koyan addini ta hanyarsa me ake nufi da sunnarsa menene haƙƙin sa da idan ka ƙetara baka masa biyayya ba menene haƙƙin sa da ba za ka iya bawa kowa ba sai shi kadai wannan shine sunna wajibi ne akan kowanne musulmi ya san sunna saboda ya kaucewa bid'a ya san tauhidi saboda ya kaucewa shirka wannan wani baya iya daukewa wani ba a sanin wannan sai a wuraren karatu na ahlus sunna ina fata an fahimci wannan shine inda za a gaya maka wane ne Allah tsantsa kuma kafin a gaya maka girman kowa sai an gaya maka girman Allah sai a ce maka tun farko fa'lam annahu la ilaha illa Allah ka sani cewa ba wanda ya cancanta abota masa sai Allah wannan shine farkon wajibi akan kowa kuma shine hukuncin Allah na farko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ba wani hukunci a wurin Allah da ya wuce wannan muhimmanci don haka wajibi ne kowa ya san menene shirka kuma yaya ake gujewa shirka don ka yi tauhidi menene tauhidi kuma yaya ake yin tauhidi don ka samu idan an tambaye ka a kabari an ce wane ne ubangijinka sai ka faɗi sunan wanda ka kadaita shin nan in ba shi ka kadaita ba ko an tambaye ka ba za ka iya faɗar sunansa ba jama'a an fahimci wannan abu na biyu shine ka san Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaya ake masa biyayya ya darajarsa take da inda in yayi magana maganarsa ta zauna kuma maganarsa bai taba yin wa wani dan adam ko aljan ƙarya ba ballantana yi wa Allah ƙarya don haka duk abinda ya faɗa gaskiya ne sawa'ul labari ne na baya ko labari ne na zamanin sa ko labari ne na abin da zai zo a gaba dole ka gaskata duk kuma abin da yace ayi dole ka masa biyayya umarnin sa yafi karfi sama da umarnin kowa a duniya ko da umarnin nasa ya saba da umarnin baba da uwa sannan abin da ya hana dole a bari ko da abin da ya hana nan gwamnati ke tace ayi ko da wane ne yace ayi idan shi yace kar ayi to ba za a yi masa biyayya ba ana masa ta'atul mutlaka jama'a mun fahimta ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul ku yi biyayya wa Allah ku yi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ulil amri minkum bai ce wa ati'u ulil amri minkum ba sai yace kuma za ku yi biyayya wa shugabanninku da gwamnatocinku kenan biyayyar da za a yi wa Allah da biyayyar da za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ce makauniyar biyayya ba sai ka gani ba kafin ka fara in yace kai sai ka fara daga baya ka gani amma biyayya wa gwamnati sai ka leka kaga za ka iya ko ba za ka iya ba jama'a muna fahimta sannan sai kuma sanin sallah sai kuma sanin azumi sai kuma sanin zakka sai sanin dukkan hukunce-hukunce na addini waɗanda Allah ya ce a yi to ka san su kafin ka fara wanda Allah ya ce a bari to ka san Allah ya ce a bar wannan saboda ka rika sanin menene halal menene haram don Allah bai koye su ba innal halala bayyin wa innal harama bayyin duk abu na halal a fili yake duk abu na haram a fili yake kar ka fara daga ba a ce ai abu kaza haram ne tun kafin ka fara sai ka tambaya sai a gaya maka kaza haram ne kaza halal ne Allah madaukakin sarki ya ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu idan ku ba ku sani ba to ku tambayi waɗanda suka sani za su gaya muku martaba ta biyu ta ilimi ita ce abin da yake martaba ta kifaiya shine wanda wani yana daukewa wani mahaifinka ya rasu za a raba gado dole sai ka je ka koyo rabon gado a musulunci ba dole bane wannan ba aikin ka bane aikin malamai ne waɗanda suka san haƙƙin ilimin rabon gado an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza wani kuma ya ce kaza sai ka ji an ce wannan hadisin ya inganta wannan hadisin bai inganta ba kokarin ka gano wanne ne ya inganta wanne ne bai inganta ba wajibi ne akan kowane musulmi a wannan sai irin su malam ibnu makola na fata an fahimta haƙƙoƙin da suke cikin aure da kuma wato menene haƙƙin ka menene haƙƙin matar wannan wajibi ne ka sani saboda kar ka shiga cikin haƙƙin ta kar ita ta tawaye haƙƙin ka amma shiga cikin matsalolin aure da sani biddika me ake nufi da ilahi me ake nufi da zihari menene hukuncin idan matar ce ta yi zihari wa mijin yaya ake kaffarar zihari idan mutum ya fara kaffarar zihari ta hanyar azumi na faman lam yajid daga baya kuma sai ya samu baiwa yaya kaffarar take zai yanke ne ko wannan duka ba dole sai ka sani ba na fata an fahimci wannan wannan shine abin da yake cikin fardu kifai wato ta yanda idan zaka iya zuwa ko ka buga waya ko ka aika a tambaya a gaya maka amsa shikenan ya warka ba dole sai ka nemo ilimin gaba daya ba amma dole ne malamai su ci gaba da irin wannan bincike saboda su rinka karantar da almajirai wannan shine matakin ilimi guda biyu mataki na gaba gari kowa dole ya sani mataki na wanda sai malamai da daliban ilimi jama'a mun fahimta abin da yake kanka shine duk abin da zaka yi na addini kafin ka yi ka koya zaka ka koyi yanda ake sallah ka koyi yanda ake tsarki ka koyi yanda ake abu kaza duk abin da baka riga ka koya ba ko baka riga ka sani ba ai akwai dama da zaka rika sauraro a wayarka akwai dama da zaka je wurin wa'azi akwai dama da zaka je a radio akwai dama da zaka buga waya ka tambaya kar ka yi bisa jahilci shikenan an huta jama'a an fahimta duk wanda ya bauta wa Allah ba ta wannan hanya ba yayi abin da Allah ya ce wallazina hum an ayatina ghafilun kuma mutum zai zama dan wuta shine wanda ba ruwansa da ayoyin Allah ba ruwansa da mai Allah ya ce yana abu ne da ka yana abu ne yanda ya ga zuciyarsa ta bashi kuma shi tunaninsa in kaga yayi bincike to akan duniya ne yaya za a yi a maida naira ta zama naira biyu wannan yafi kowa sani wane ne fara kirkiro kungo wannan yafi kowa sani in ana magana akan computer sai ka ga ya shiga kai ka ce shine computer amma su akan lahira bai san komai ba to wannan yan wuta ne inji Allah a cikin wannan aya jama'a mun fahimta duk ilimin ka na duniya idan baka san ilimin lahira ba baka san yaya ake bautawa Allah ba to kai jahilin banza ne kuma ka zo a banza zaka koma a banza kuma zaka shiga gidan yan banza shine ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksubu abinda yasa nake ta ce musu yan banza shine Allah ce ulaika alladhina khasiru anfusahum sune wadanda suka yi asarar kansu da kansu mutum yayi yana ganin kansa gashi yana gani za a dauke kai ka ce cikanka a wuta baka ce cikanka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara wa'azi a farko da ya hauduwa sun makka sai yace antidu anfusakum minan nar kowa ya tsira da kansa daga wuta la ughni ankum minallahi shay'a ba wanda zan cece shi a ranar kiyama in hana shi shiga wuta inda yayi aikin shiga wuta duk wanda kaga Allah ya sa na cece shi yayi aikin zuwa aljanna ne Allah ya ji tausayin sa sai ta albarkaci da ya samu aljanna amma kai aikin wuta kuma ka cancanci wuta in cece ka ni ma bazan iya ba la ughni ankum minallahi shay'a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya mika lasisin aljanna ga wanda ya ga dama ba innaka la tahdi man ahbabta kai kana tsammani malamin garin ku zai cece ka daka ilimin addinin musulunci wajibi ne akan kowane musulmi kuma Allah ya sawwaka wa wannan zamani namu hanyoyin neman ilimi cikin sauki wannan kokwale namu da ka gani Allah ya bamu ba karamar baiwa bace wallahi don Allah ina roƙonka dan uwana ka fara koyon ilimin addini idan baka iya karatu ba don Allah ka je ka fara daga alifun ba'un wannan alqur'anin da kake gani a masallaci da akwai a gidanku kar ya zama ka zo duniya ka tafi kai ba za ka iya bude tsakiya ka karanta ba ka bude farko ka bude karshe koda da bakin ne a ce za ka iya karantawa ka ji Allah ya ce kaza ka zo duniya ka tafi a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 23 yana karantar da Qur'ani ya koma kai kuma ka je lahira wai kana so ya cece ka ba ma za ka iya bude abin da ya shekara 23 yana karantarwa ba kai digiri kai secondary kai primary kai naziri a cikin waɗannan shekaru amma manzon Allah ya shekara 23 yana koyar da Qur'ani baka iya ko hada bakin Qur'ani ba akwai dan asara irin ka don Allah ɗan uwana duk wanda bai iya bude Qur'ani ya karanta bai goya akwai hanyoyi masu sauki a wannan zamani wallahi da ba ma sai ka je gaban malami ba ta internet ta YouTube in ka san amfanin YouTube amma wanda bai san amfanin YouTube ba in ya bude kallon banza zai yi ta yi in ba dan banza ba zai kalli banza ga abun amfani ka shiga sai ka koyi ina ake hada baki wallahi zaka samu ko ka samu wani malamin da yake koyarwa ko ka samu irin makarantun nan da suke buduwa na manyan mutane saboda da ba kai islamiya ba abun kunya ne danka ya tashi yayi karatun qur'ani yarka tayi karatun qur'ani har ya haddace kai kuma ba wai ka haddace ba ka bude ka karanta ba za ka iya ba yanzu danka in yazo yana bita kai ba baka san yayi daidai ko bai daidai ba kuma kai ka aiki dan ya ci tuwon gidanka ya haddace qur'ani kai kana nan kana ta neman duniya shi yana hanyar aljanna kai kuma kana aiki wa ƴan aljanna kai kuma dan wuta ne ai in dai baka iya komi qur'ani ba kai ka san kai dan ina ne wannan ina magana akan abin da ya shafi fardu ain bace wajibi ne haddace qur'ani ba bace dole sai ka iya izu biyar ba bace a'a dan abin da dai zaka iya sallah da shi ka iya karantawa da kanka kuma ka karanta shi daidai waratilil qur'ana tartila idan baka iya wannan ba ka zo a banza kuma zaka tafi a banza wannan kokolwar tamu da kake gani fa kokolwar ka kai a matsayinka na dan adam kowaye a cikin ku kar ka dauka wai yanzu abubuwa sun mun yawa abubuwa sun cika wai abubuwa ka san nawa ne capacity da yake cikin kokolwar ka kokolwar ka fa gigabyte da kake gani din nan a ce giga tana kunshe da capacity of 2.5 million gigabytes. Kokolwar dan adam 2.5 million gigabytes shine 2.5 petabytes kenan. Wannan gigabytes din da kuke gani idan ya kai guda dubu shine terabyte. Shi terabyte din in ya kai guda dubu shine petabyte. Don haka kokolwar ka fa tana da petabyte 2.5 shine gigabyte dubu sau dubu ka maimaita shi sau biyu kuma ka ƙara rabi akan haka shine kokolwar dan adam ba a taba yin dan adam din da ya cika ko daya bisa goman kokolwar sa ba wallahi na'am kuma Allah ya baka shi ya tafi a banza baka iya ayarta a ciki ba yanzu in kuka dauki alqur'ani sura 1 sura 2 sura 3 izu 2 sai ka sa idan aka turo maka don Allah yana cewa giga daya to kana da giga miliyan 2 da rabi ka kasa koda a ce kilobyte wani abu a cikin kokolwar ka na qur'ani baka bashi ba don Allah kaje ka cewa Allah ne jama'a ana fahimta bari ka je inda magabata misali ne kadan zan bamu akan yadda suka yi amfani da wannan kokolwar akan ilimin addini kuma ka gane hakikanin ilimi yana cikin addinin musulunci kuma wallahi za ka yi ilimi kai ilimi ka gama iliminka ka gane cewa wallahi kai ba kowa bane yanzu a karatun boko idan kai karatu za ka ji kai billahi allazi nahadu na'am idan kai karatu a ce ka zama professor daga nan sai ka zama me na ce ka zama to billahi allazi a karatun addinin musulunci sai kai karatu sai ka gane ashe yanzu za ka fara kai ka san inda ilimi yake a cikin addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da hadisai yana karantar da alqur'ani ya karantar da sahabbai alqur'ani wannan zan ba ku dan karamin misali ne akan ilimi na alqur'ani Allah ya saukar masa da Al-Qur'ani ala sab'ati ahruf.
Na'am.
Akan salon karatu guda bakwai. Sai ya zauna a cikin waɗannan shekaru da ya rika karantar da Qur'ani. Sai ya karantar da wannan akan harafi daya, sai ya karantar da wancan akan harafi daya, ya karantar da wannan har ya karantar da harufa guda bakwai din nan. Idan ya karantar da mutum sai kaga wani sai ya zo ya ji wani yana karatu, shi bai san yaushe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wancan ba, ya dauka shi yanzu tunda Annabi ya koya masa wannan shi ai shi na musamman. Kamar yadda Zaid wata rana ya ji wani a masallaci ya zo yana karatu da wani harafi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya koya masa ba, yana zaune tun wannan din ya bai tashi ba, sai ga wani kuma ya zo shi ma sai fara wani iri daban, shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wani iri daban, sai zai kama su duka sai kai su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga suratul furqan suke karatu. Sai Annabi sai ya ce sake su mana, ya sake su sai ya ce kai karanta, ya karanta sai manzo Allah ya ce kadhalika unzilat, haka aka saukar kai fa wannan ma karanta kadhalika unzilat, kai fa Zaidu da kace kai ma karanta, ya karanta Annabi ya ce kadhalika unzilat, duk haka aka karantar inna hadhal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma taysara min alqur'an. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da qur'ani a cikin waɗannan harufa da ya karantar daban-daban. Sai aka samu lokacin da mutane sun fara lakbata, sai wani ya dauko wani ya dauko wani suna kwabawa saboda ilimi ya fara yin baya a zamanin sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya. Sai aka zo aka gayawa Uthman ibn Affan cewa mutane suna kwakwaba Qur'ani fa, sai ce to tunda haka ne waɗannan ahruf din sun yi nauyi wa mutane ba za su iya ba, a ce guda gaba ɗaya bakwai, sai ce a tattaro kowane harafi da ake karantarwa a dawo a hada su akan harfu Quraysh. Sai aka zo aka hada akan lahaja ɗaya ta Qurayshawa, aka bar sauran gaba ɗaya, sauran duka aka tara masakin din su da abinda aka rubuta, sai ce a kona. Sai aka bar mutane akan harafi guda ɗaya shine da lugatu Quraysh, ma'ana harfu abun nan wa huwa ahadul ahrufi sab'a. Wannan lugatu Quraysh din shi kuma sai aka sa Zaid ibn Thabit ya zama babban sakatarin da sai ya rubuta shi akan shi kuma salo na karatu daban-daban a cikin wani harafi ɗayan fa, irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar su kuma guda bakwai aka yi kofi, sai aka tura wa kowace nahiya, aka tura Basara, aka tura Kufa, aka tura Sham, aka tura Makka, aka tura duk waɗannan kira'o'in nan da ake da su, aka bar ɗaya a Madina. A cikin wannan wanda aka turo a Madina, misali wanda aka bari a Madina, shine fa aka samu har al-Imam Nafi al-Madani da Ibn Kathir al-Makki suka karɓa suka yi karatu a wurin tabi'ai, suka zo suka karantar su kuma sai wannan kira'ar ta shahara a wurin su, sai ya samu manya-manyan ɗalibansa su ma guda biyu ya karantar da su, da al-Imam Warsh da kuma al-Imam Kalun a wurin shi Imam Nafi. In ka ji ana karatun Kalun ba za ka ji yayi kama da karatun Warsh ba, duk da cewa kira'a ce ta mutum ɗaya ta Nafi. Nafi din kuma daga tabi'i, tabi'in kuma daga sahabi, sahabin kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka zaka rinka jin waɗannan kowace kira'a guda ɗaya tana da riwaya biyu, kira'at mutawatira yanzu a duniya guda goma da riwayatin su guda 20 dukkansu. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da kowanne, kuma dukkansu nan suna cikin harafi ɗaya ne minal ahrufi sab'a. Yanzu don Allah zaka koyi wannan ilimin? Akwai wanda zai iya kure wannan ilimin?
Ya ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko idan zai yi gaba yana ganin bidiyo da Allah ya faɗa,
kamar haka ne yake faɗa muku, kai ka ci shi yake faɗa da kansa ko an ba zai ce ba. shine waɗansu suke cewa ma an taba samun lokacin da waɗansu tabi'ai suka zo za su yi challenge din Abu Huraira suka ce da shi wai kai komi sai ka zo ka ce annabi ya ce kai ba ka mantuwa ne sai ce kokolwar mu ba irin taku bace mu kokolwar mu albarkar manzon Allah ce ku yanzu babu himma ai sai ce da shi shekarun ka nawa a garin nan
na'am
sha na aka yi ni sai ce a wani masallaci kake sallah yace a nan wai limamin masallacin ce wani sai ce ka gaya mun daga juma'a da ta wuce yau ba juma'a muke ba yace daga juma'a da ta wuce zuwa yau din nan kadai sati daya ka gaya mun limamin nan masallacin daga juma'a da ta wuce wace sura ya karanta a asuba wace sura ya karanta a magriba da isha wanda ka ji ka gaya mun duka zuwa yau yayi haka yace ka annabi amma bazan tuna ba sai ce to ni kuma tun daga ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mini wannan abu har zuwa yau zan iya gaya maka daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Abubakar zuwa Umar zuwa duk wanda na taba bin sa sallah wata sura ya karanta a ranar kaza har zuwa yau yace ballanta na hadisin manzon Allah in ba ilimin addini musulunci ba ana samun mutum mai irin wannan ilimin irin wannan shine abinda tabi'ai suka gada daga wurin sahabbai wani daga cikin tabi'ai Amir ibn Sharahil Ash-Sha'bi wanda ya rasu shekara ta 104 yake cewa ni da kuke gani ma kataftu sauda a fi bayda yace ni ban taba rubutu da alkalami na in rubuta baki a kamfari ba Al-Imam Qatada Ibn Da'amah As-Sadusi wanda ya rasu shekara ta 118 yake cewa ni da kuke gani ni ban taba zuciya ta tahainci kunne na ba in dai kunne na yaji to zuciya ta ta dauka to yana nan in dai na taba jin sa a duniya to yana nan in ba ilimin addinin musulunci ba akwai mutum irin wannan daga cikin magabata a musulunci waɗanda suke da irin wannan abun mamakin akwai Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri wanda yake cewa ni da kuke gani ban taba sa a maimaita mun hadisi ba komin tsayin hadisin in ana karantawa kawai sai dai tsaya in ji ka in ka gama ni kuma zan maimaita yace tunda nake yace wa ma shakaktu fi hadisin illa marratan wahida ni tunda nake a duniya ban taba shakka akan wani hadisi ba sai sau daya shine da naji wani hadisi kaman ban ji ba sai na tambayi wanda muke zaune da shi sai ya maimaita mun hadisin fa idza huwa kama hafiztuhu sai zama shi ma daidai ne shine kadai fa lokacin da ya taba shakka ko sau daya a duniya kuna jin ɗaya daga cikin malaman Imam al-Bukhari Ishaq ibn Rahuya ko Ishaq ibn Rahawai yake cewa na rike littafi wanda yake kunshe da hadisai 15,015 sai na mayar na ajiye shi yace a yanzu da nake magana ba bambanci tsakanin ina rike da littafin da babu littafin a hannuna ni ina gani kamar in ina magana kamar littafin yana bude ne a hannuna Al-Imam Ahmad ibn Hanbal shugaban mazhabar Hanabila Imam fil hadisi wal fiqh yake cewa ni da kuke gani ɗansa yana gaya wa Abdullahi ɗansa yake cewa ina ji cewa na haddace hadisi alfu alfi hadisi hadisi miliyan ɗaya Al-Imam Az-Zahabi yake cewa ma'anar hadisi miliyan ɗaya shine da hadisi da wanda aka maimaita shi da wanda akwai bambancin isnadin da yazo da asar da wai duka in ka hada su ka hada gaba daya zai iya maimaita maka hadisi daya biyu uku sai ya karanta maka guda miliyan daya ka dauka karatu addinin musulunci wasa ne shi yasa Allah ya albarkaci wannan addini da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wadansu mutane masu kunya mai ban mamaki da ba za ka taba samun su ba a wata al'umma kawai saboda Allah ya tsare wannan addini yanzu wadannan su yi irin wannan aiki kai ka zo ka tauba ka kwakwalwarka fankan fiyo baka san komai a ciki ba ana magana didi miliyan kai baka iya ko ɗaya ba sai dai an yi magana daga shi hadis 13 ni ma ba ninawa الإمام البخاري محمد بن إسماعيل نعم نعم غني من لتاف الإمام من لتاف البخاري لو كتشن ديكي جن سمرتكر ستاني ما يلمي نعم سيشي قوبة قدار سي أنا تمغانا أنا شي كاي واني متاشي باتام بلائي أقوى قلوا يا شي قو سيأكا تشي أكا ماتا أقوى داشي أكا لو أكا كيوة يشي سيسوكا تارا ماتا معلما يقودا قوما sai aka kawo hadisi guda 100 kowanne hadisi sai aka hargitsa isnadin sa kuma sai aka kawo matalin wani hadisin daban sai aka sa masa sai aka kakkasa su 10 ba kun san abawuna hadisi ba hadisin farko an amirul mu'minin umar ibn al-khattab haka ne hadisi na biyu fa shi ma umar dan khattab hadisi na uku fa daga Aisha hadisi na hudu fa daga Abdullah ibn Umar irin wannan ko to hadda isnadin daga wurin shi imam daga wurin shi muhaddisin sai a kawo wani dan sai wani sai a fadi zuwa sahabin sai a kwaba sai a dauki hadisi na daya misali innamal a'malu binniyat sai a kai maka shi hadisi na biyar na Abdullah ibn Mas'ud sai a dauko maka na Abdullah ibn Mas'ud sai a kai maka hadisi na 30 misali sai suka gama har kitsa su a irin haka sai aka ba wa mutum 10 kowa yana rike da 10 sai aka zo aka zaunar da shi a tsakiya sai wanda ya fara karanta nata sai ce hadisi na daya kaza sai ce la a'rifuhu ban san wannan hadisi wannan sai ya gama sai ya gama 10 sai ce ban san wannan hadisi ba sai da suka gama aka zaga guda 10 an fadi 100 kenan ko dan kallo suna nan ana dan Bukhari bai san ko ɗaya ba a cikin 100 nan sai da suka gama gaba daya yace to kai dai da kake farko a dama na abinda yasa nace maka ban sani ba hadisin ka na farko ga yanda kace sai fade shi a jirgicin a yanda ya jirgita sai ce ka ce wane kuma sai ka ce wane ne sanne ka kawo hadisi kaza yanda ya kamata ka ce shine sai gyara masa sai ce hadisin ka na biyu ga yanda kace wasu suka ce ma da yazo ya zauna sai ya ce da su ba oke bayan ya gama wannan duka ya hada da su duka kafin a yi kabbaran sai ya ce da su ni dai oke lokacin da ka zo gabatar da kanka ka ce kai ne wane zuwa mu dan ce ko ya gabatar da kansa ya fadi kakaninsa guda 10 ya ce kai ka ce kai ne dan wane haka ne ya ce kai fa kai ma haka kai mai fadi guda 10 kaga kaka 100 kenan ya fada sai dai gama fada sai ya ce ni kuma ni ne wane dan wane don haka ka zagaya kai ba ya kama mai tadi san ba ka fadi sunayen yan uwanka wanda kuka zo da su akwai wanda zai iya waɗannan sune kyauta da tukuciwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Bukhari ya rubuta hadisai a cikin littafinsa har ya zo ka zo ka bar duniya baka san ko ɗaya ba wani ma bai taba ganin sahihul bukhari ba kuma wallahi sahihul bukhari nan saboda tsabar aiki wa al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma amana bayan tsananin ilimin sa bai dogara da wannan kwakwalwar ba fa sai ya tashi yayi sallah raka'a biyu yayi istikhara ya ce ya Allah in ka san wannan hadisi ya inganta da gaske ne ka bani dama in rubuta shi wa al'umman manzon Allah kafin ya rubuta shi haka ya gama littafin wasu daga cikin su ya rubuta ne yana masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya da fitila ta mutu sai ya fita farin wata yana jira in akwai farin wata kafin ya rubuta da haka ya gama wannan littafi yanzu don Allah a gama wannan littafi ka zo ka mutu baka taba budewa ka karanta ba wannan fa shine ilimin addinin musulunci a cikin malaman da aka yi a cikin wannan addini a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda baiwan ilimi misalan suna da yawa ga misalin Ali ibn Umar Abu al-Hasan ad-Darqutni wannan bawon Allah ad-Darqutni saboda tsananin kwanyarsa da kokolwarsa yana zuwa wurin karatun hadisi a wurin malamin sa Isma'ilu Saffa kamar yadda kuke sauraro na din nan malamin yana karantar da hadisi ne sai fadi hadisi na farko hadisi na biyu ya fadi isnadi ya fadi abubuwa ya fadi sharhi yayi bayani duka ya gama sai a karanta hadisi na biyu to shi kuma ad-Darqutni yana zuwa wurin wannan karatu amma karatun wani malamin kuma a lokacin ada shi kuma yana so ya kwashe gaba daya almajiran da suka je can idan suka zo sai su bashi note din su na can sai rinka kofa saboda ba time ana wannan karatun kuma yana kofan note din karatun wani malamin kuna bayyanta ta sai aka zauna sai wani abokin karatun sa sai yana ganin shi yana rubuta note din wani makarantar wani hadisan alhali ana karatu a yanzu sai aka karanta hadisai 18 sai da aka gama sai ya ce kai Ad-Darqutni ba fa za mu inganta riwayar ka a wurin malam Isma'ilu Saffar ba saboda taya za a yi kana rubutu kuma kai kuma kana ana karatu kai kuma kana rubutu taya za a yi ka ji wannan karatun balle ka zo ka ce sai ka zo karɓi littafi kana kwafa ka zo ka ce kai ma har da kai sai ce a'a dauka da sauki menene aka karanta yau din sai ce ai ga sunan nan ga abin nan sai ce aje kayanka bari ga maka abin da aka karanta ana fara karatu malam da bismillah hadisi kaza ya fada daidai lokacin ne kuma ina rubutu ina kan hadisi na 35 lokacin malam yana hadisi na 3 ya gama a cikin hadisi ya ce kaza sai da ya karanta hadisi 18 din kuma yace a daidai lokacin da gama ni kuma lokacin nazo kufa ina shafi na kaza ne a littafin da nake rubutawa akwai dan adam da kake ji zai yi irin wannan ba ilimin addinin musulunci ba shi yasa suke ce littafin sa na kitabul ilal aka ce da ka yayi dictation din wannan littafin shi yasa suke cewa in dai wannan littafi na al-ilal duk da rikice-rikicen da yake cikin sa tunda zai kawo hadisi ya kawo dukkan waɗanda suka ruwaito hadisin sannan yayi analysis akan su wane ne suka saba ma wasu kuma wacce sabawa ce za ta iya illa wacce ce wadda ba za ta iya illa ba wanne ne sabanin ta yasa hadisin ya rushe ta bangaren sa wane ne wanda sai ya gama yin wannan abun kuma gaba ɗayan sa wani irin rikici ne a ciki amma suka ce da ka ya rinka dictation ana rubutawa wannan kadan ne daga cikin baiwar da Allah ya yi wa wannan al'umma akan ilimin addinin musulunci daga cikin ku kuna jin labarin al-Imam Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i wanda ya rasu shekara ta 204 mai mazhabar Shafi'iyya wannan takaitaccen misali ne akan hadda an haife shi maraya ne ya tashi ginin su babu komai amma Allah ya ba shi kwakwalwa ya haddace al-Qur'ani yana dan shekara 7 shekara nawa 7 shekaran shiga primary kenan ya gama al-Qur'ani yana dan shekara 10 aka kai shi wurin al-Imam Malik yace yaya karatu yace na gama Qur'ani hadisi fa yace na gama haddace littafin ka na muwadda ka haddace yace na zo in kara ne suka zauna da shi a cikin dare ɗaya biya masa gaba ɗaya littafin littafin muwadda fa shine wanda aka ce idan yana tafiya a cikin kasuwa sai sa yatsunsa sai ya toshe kunnensa saboda in ba haka ba idan ya fito duk abin da aka faɗa na ciniki sai ya addace ga kuma ɗaya daga cikin mutanen nan da kuke ji muke yawan ambaton sa mu ahlus sunna Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wannan ibn Taymiyyah din da kuke ji ba ban zani muke girmama shi ba ya kiyaye aqidar mu yayi da'awa akan tauhidin mu ya karantar da sunnar mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bashi wata irin baiwa da bayan sa mata sun gagara su saki tsugunawa su haifi mutum irin sa tun daga kansa labari ya kare in dai ibn Taymiyyah ne wallahi yana dan shekara 7 irin na Shafi'i shi ma ya gama haddar Al-Qur'ani. Yana dan shekara 10 labarin sa ya fara cika duniya. Wani mutum ya taso daga kasar Syria. Ya ji labarin sa a Damascus. Ya taso duka a kasar Syria ne. Ya taso kuma shi ma babban malami ne. Aka ce wani yaro fa ya gawurta ya fito a birnin Damascus. Yana zuwa sai ce ni wani yaro ne ake ce Ahmad ibn Taymiyyah. Sai aka ce a wani dan yaro ne mai zuwa wancan makarantar Allah. Sai ya zauna a gindin bishiya ga wani tela, ya zauna a kusa da shagon wani tela, yace da Allah in yaro ya zo ka nuna mun shi. Sai yara yan makaranta suna ta wucewa, can sai ga Ibn Taymiyyah ya zo da wata katon, wani katon Allah, yana rike da shi jijin jijin. Dan shekara 10. Sai gan shi yace Ahmad, yace na'am, sai yace zo mana. Sai ya dauke yace sai ya dauki Allah, sai ya duba, sai ga duk hadisi ne a ciki. Yace ba kai karatun Qur'ani ba kuma kana yace Qur'ani ya yanzu shekara 3 na gama da shi. Sai dubi hadisan sai ce to wanke, sai wanke Allah, sai ce bari in kara maka wasu kafin ka je wurin malam. Sai dauka sai rubuta masa hadisi, ya rubuta masa na biyu, ya rubuta masa na uku, ya cika Allah, sai juya masa ta can sai sake cikawa. Sai ce karba ka duba ka gani, ka je ka haddace. Sai ce a a inda ka iya hadisi haka bari in gani. Sai haka ya duba ya kai kasa, sai haka ya duba ya kai kasa, a sai sun shiga. Sai ya ce masa karba dan biya in ji. Sai ya fara tun daga bismillah, sai da ya kai har ƙarshe. Sai ce a ƙara mun wasu mana, sai da ya kure malamin. Wannan ba shi ne Ibn Taymiyyah, yana shekara 10. Kana ji daga baya mai zai zamo. Shi yasa mutumin ya kaɗa rigarsa ya ce wannan mutum duniya za ta yi babban baƙo. Kuma gashi nan ilimin akan hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da Al-Qur'ani da fashin bakin su. Shi yasa shi da kansa fa yake cewa saboda tsabar ilimin da Allah ya masa yake cewa raja'tu akthara min alf tafsir min tafasiri salam. Yace ni nayi muraja'ar littattafai na tafsiri na magabata sun kai dubu ko sama da haka. Yace wa idza tasaddaitu littafsiri astahdiruha kullaha. Yace idan na zauna zan yi tafsiri, wallahi ba sai nayi muraja'a ba, na kan tuno da duka dubun nan a lokaci daya. Sai dai in ga muku wanda kuka samu sauran ku bari. Shi yasa darasin Juma'a kadai da yake yi na kafin liman yazo, ya zo wani gari sai aka ce mala a dan sa mana karatu mana. Sai ya ce to bari zan rika zuwa bayan sallan Juma'a. Shine ya fara yi, yana yin bismillah, sai ya ji bari yayi musu tafsirin kul huwallahu ahad. Shine littafin nan na tafsirin suratul ikhlas, wanda yanzu an buga shi a cikin mujalladi biyu. Suratul ikhlas ne kadai ba, sai da yi shekara biyu yana karantarwa a lokacin kafin sallan Juma'a, ba a gama kul huwa ba. In za a gama Qur'ani kuma fa, shi yasa shi bai da littafin tafsiri. So da in yace zai ta ina zai fara, sai dai almajiransa su rubuta, su Ibn Kathir. Tafsirin Ibn Kathir din nan ɗaya daga cikin almajiransa ne. Mutane su ji su iya muku. Wannan shine Ibn Taymiyyah. Waɗannan mutane su ne Allah ya baiwa da su wa wannan al'umma. Kuma wallahi har yanzu ba su kare ba. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kamar yadda As-Sakhawi yake cewa, yake cewa wannan bawan Allah shi da kansa yake gaya mana cewa lokacin da ya zo yana karatu yana ɗalibin ilimi da yake da gaske ne abun, ya ce wallahi ran da ya karanta muwadda a wurin malaminsa a rana ɗaya ya sauke. Muwadda malifa, ya ce fi jilsatin wahida, ya gama. In dai zaka ba shi lokaci, to duk abin da ya zauna sai ya gama. Ya gama Sahihu Muslim a kwana uku. To in wannan shekara da Allah bai zai yi. Kai yanzu shekaran ka nawa? Kuma me kai kai? Kun gane muna da aiki? Irin wannan baiwa ba ta kare a can ba har a yanzu. Wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkata ba ta kare ba wallahi, har yau kuma har gobe. ku da kanku kukan ga akan kawo video ne ban mamaki kaga dan karamin yaro sai kaga an kawo dan karamin yaro ya haddace alqur'ani ko kaga makako ne ma ya haddace alqur'ani da ayoyin da lambobin ayoyin kuma ya karanta ta gaba ya karanta ta baya irin abinda computer ma ba za ta iya ba wannan albarkar al'umman manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam Sheikh bin Baz Allah ya ji kansa da gafara da kuke ji muke cewa Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz tsohon mufti na Saudi Arabia wadannan malamai abin da yasa kaga muna girmama su wallahi abun mamaki ne ayar Allah ce wannan bawon Allah makaho ne ya makance tun yana dan karamin yaro duk wannan ilimin da kuke ji yana fadan nan wallahi yana makaho ne ana karanta masa yana haddace wata kaya haddace komai wani almajirin sa yace wata rana nazo ina tambayar malam wani abu a wurin karatu sai malam yace dauko mun littafin kitabul iman na Muhammad ibn Abdul Wahhab sai dauko sai yace bude shafi na kaza sai ya bude sai yace duba layi na 12 sai duba sai yace karanta sai karanta ce yawa kaci ko sai da ya ga masa sai yace malam hatta layi ka haddace sai yace ina rantsa maka da Allah wannan karatun da ya raga maka yanzu rabo na da shi shekara 40 kuma wane ne ya karanta mu so da ka shi in ka zo masa karatu zaka rika ce masa shafi na kaza sai karanta zaka ce layi da haka zaka yi ta yi duk haka zaka gama littafin in ka gama ka aje shi kuma sai ya tambaye ka sai ya ce okay to bude shafi na 305 bude layi na 7 naji ka ce kaza sake karantawa inji anya ba kuskure kuwa a ba Allah wannan shine Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kaji masu karatun gaskiya da gaskiya to yanzu kai ka zo karayu a cikin wannan addini ka mutu baka iya izu biyu ba balle biyar balle goma balle ka iya tartilin Qur'ani duka ka bude ka karanta ko baka haddace ba don Allah baka yi abun kunya wa kanka ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kaji an ce hadisi kai baka taba budewa da kanka ga hadisi a rubuce ba ai ko don albarka shi yasa malaman mu a makaranta za su rinka cewa khudu min ummahatil kutub ku dauko babban littafin ku bude ku gani kuma ku ci albarkacin littafi kar ka rinka zama sai dai a paper ko a takarda ko a hand out ko kuma a wayarka sai ga wani a waya ba yake karanta hadisi ai kai ba dalibin ilimi da gaske bane ka dauka ka bude kai maka je ana ce Bukhari ya zama akwai a gidanka ko ba za ka karanta ba ballantana in ka ga akwai a gidanka to za ka karanta don Allah ina kira gare ku yan boko Allah ya muku baiwa kun san menene darajar karatu saboda sai da kuka biya kudi kun san menene darajar karatu saboda kun sha wahala kun sha bulala akai ga wanda ba sai kun sha bulala ba ba sai kun sha wahala ba don Allah kowa ya rinka sanya duk abin da zai sanya na daga kokolwarsa da tunaninsa da basirar da Allah ya bashi ya dana ta akan ilimin addinin musulunci wannan ilimin da addinin musulunci Allah ya sa masa albarka idan kace zaka yi Allah zai baka dama ba a taba samun mutumin da yazo koyan addini aka kore shi wai shi ba zai iya ba gaba ɗaya kowa yazo akwai rabon da zai samu amma kullum ana koran mutane a boko karatun addini shine wanda kowa yazo zai samu nasa rabon kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir duk wanda ya karbi ilimin addinin musulunci ya karbi babban rabo ya karbi kaso mai yawa kar ka bari a ci gaba da kasawa babu kai ya ɗan uwana abinda na faɗa daidai a cikin karatu na Allah ya bamu lada abinda na faɗa na kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.